haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a makon da ya gabata akan yancin yan jarida da yancin faɗin albarkacin baki. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya daga birnin tarayya Abuja da ci gaban tattaunawar su da bakin yan jarida.
Babu Clement kwanan nan aka samu wani dan jarida da ke aiki da Radion RFI wato Radion na Faransa a kasar Kamaru sunansa Muhammad Abba aka yanke masa hukuncin daure shekara 10 saboda laifin bada wasu labarai da suka shafi lamuran Boko Haram a arewacin Kamaru. Ya kaji wannan labari me zaka ce kan wannan hukuncin da aka yi?
A tabbata wannan hukuncin mun yi ta rubuce-rubuce ko mun yi ta karanta rubuce-rubucen wasu lalle-lalle ba a yi adalci ba kuma an zafafa shi wannan hukunci domin shi abin da ya dauko labarin da ya dauko hakikanin labari ne kuma labarin gaskiya. Amma ita gwamnati sai ta yi zargin cewa ko an dauko labarin da ba ita bace gamsu da shi ba ko ba ta son a yada shi, ta zo ta daure shi kusan shekara 10 a yanzu bayan yayi zaman kaso jiran shari'a na sama da shekara 1 ne ko 2 gashi kuma an zo an daure shi kusan shekara 10. Lalle wannan shari'a da aka yanke ba a yi masa adalci ba. Idan ka dawo nan gidan Najeriya kusan mudin ma abin da ke faruwa kenan. Duk inda ka je ka zaka dau labari da gaggawa zaka samu sojoji ko ƴan sanda wasu ma suna dukan dan jarida wasu ma suna wulakanta da sauransu. Duk da shi dan jarida iya da kyakkyawan cikakken ikon da yake da shi. A kwana-kwanan nan akwai wani bidiyo da ya ta zagaye wani dan jarida ya zo iyaye wa shugaban kasar Amurka tambaya Donald Trump. Shi Donald Trump ya ce ya zauna ba son tambayar. Dan jarida ya ce sai ya masa ya ce ya zauna a cikin conference hall. Yace iya da hakkin da zai masa tambaya, yace to bai saurare shi ba. Da ya matsa sai yace security su yi waje da shi. Suka zo suna tunkuɗe shi iya cewa ina da yanci. Nan kasata ne suna cewa ka fita a kasar mu, iya nan kasata ne. Ina da yanci. To kaga irin yan jaridun Amurka da shugabanni da suke musu inda a Najeriya ne aka yi haka da shugaban kasa. Ina jin wannan dan jaridan ya zama miscall.
Me kake nufi da miscall?
Mana zai da ku zai ba zai san inda yake ba. Don shi jami'in Najeriya kawai daga ya zo ba wani abu da kanka zai fara. Amma da yace ai waje da shi haka sa dan
to dai gida ga ku yi zaman doya da manja ko kuma ba shi ne tsakanin jami'an tsaron Najeriya da yan jarida.
Gaskiya babu, don su jami'an tsaron Najeriya suna da cikakken ikon da suke ganin dan jarida bai da kowane irin iko. Za su iya masa duk abin da za su masa domin su abin da aka koya musu kawai shine zafi-zafi. Babu batun diplomasiya na su ba dan jarida hakuri.
To wannan Salima karshe me zaka ce kan yanayin aikin da ka je kai din? Akwai wani jara da ka hango ko akwai wani abu da ya taba bata ma rai wata kila ko kai rubutu aka ce ka je ka saki bi ba ka saki gani kai kai daidai aka ce sai ka gyara akwai wani abu da zaka tuna ya faru da kake ganin lalle in an gyara zai kara inganta aikin nan musamman ma a kafafen yada labaru na cikin gida?
Wato abin da nake tunanin idan an yi gaba ɗaya ga yan jarida zai samu mafita shine dan dan jarida ya kasance sabo ko kuma tsoho a cikin aikin ya ringa tantuban na sama da shi ko kuma na gaba da shi domin samun kwarewa akai. Amma wasu daga cikin yan jarida suna gama rubutawa akwai za su je su sa ni su bayar a yada in an musu magana sai su ringa kaman ganin cewa sun rubuta daidai ne ana nema ne a kange su akan wannan abin da suke so su sa. Alhalin su kuma editocin da suke dubawa da su kuma producersin ma'ana masu shiryawa suna ganin akwai abin da yake gyara a cikin wannan labarin da suke sa. Wato abin da ya fi kona min rai a aikin jarida shine yanda hukumomi da jami'ai na gwamnati da wa'anda ba na gwamnati ba suke raina su. Abin da nake faɗa har gobe kuma har yau har yanzu har kodayaushe zan ci gaba da faɗa shine dan jarida ya fi lauya muhimmanci a cikin al'umma. dalili shine shi dan jarida yana kawo labarin da yake gaskiya ne kuma labarin da ya tabbata, sannan yana kawo sharshin mutane da suke wannan wajen suke labari akan haka. Shi kuma lauya yana amfani ne da kalmomin da waɗanda yake kokarin karewa ko kuma wanda ya sani domin ya je isar da sakon da ya kamata ya isar a kotuna.
Me kike ga zai faru idan misali a ce ana aikin jarida ko kuma a kafar yada labarai babu mai editor gaba daya, misali kowa ya dauko labarin sa kawai za a je a kai studio aka kawai mai karanta ya karanta kawai gabatar da shi kaje,
to rigingimu ne za su yawa da tashin hankali sakamakon kowane irin labari in aka ce za a isar da shi ga al'umma kai tsaye, to wani labarin wani yana ji hankalin sa zai tashi a lokacin da yake ji din wani ma yana ji sai kaga ya fito, misali shi ma ya fito yaya labari kaza na ji a gidan radio kaza ko gidan talabijin kaza ya tada mun hankali, kankace mai gari ya dauka, al'umma sun dauka, kasa ta dauka, duniya ma gabaki ɗaya ta dauka, sai a samu matsala. Amma editoci suna taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa sun inganta labaran ko sun canjo su kalmomin da bai kamata a sa su ba. Kalmomi ne ya kamata a sa waɗanda idan an ji mutum watakila kafin ya san me ake nufi zai dan nutsu ko kuma lokacin ma zuciyarsa ta kwanta ba zai tunanin tada hankalin ba ko kuma kalmar
Halima ko su kalmomi misali da ake misali wajen fassarar labarai a ce wani misali a ce wani is a liar, ma'ana kai tsaye zaka fassara wannan abun shi makareci ne, amma sai kai ka rubuta fasarar ka cewa wani an ce makareci ne sai editor ya zo ya gyara ya ce wani abun da ya faɗa ba daidai bane, ya kai ka fahimci irin bambancin fasarar jarida da kuma yadda ake yin bayani a teburi mai shayi.
Gaskiya wato ko a Hausance ma a darasi yadda ake koyarwa a Jujuwa ana faɗa mana yanayin fasarori a ce akwai mai yanci, akwai ta baki da baki da sauran dai wasu makamantan fasarorin da ake faɗa. To wato shi editor idan ya tashi zai fassara, yana fassara ta ne fassara mai yanci, wato yanda idan mutum ya ji zai san eh an masa adalci a wajen fassara. Amma idan ya ce zai fassara ta kalma da kalma, kamar misali an ce bomba mai tada bomb amma an ce mai kunar bakin washe ko mai wani abu makamancin haka a kai, to zai dan saurara kuma zai fahimci abin da ake nufi a hankalci. Amma akan sabanin wa'ancan kalmomi in ya ji hankalin sa zai tashi har ya janyo wani abu a gare shi.
Ibrahim Baba Suleiman, yan jarida yawanci za a gansu suna fitowa, wasu fes-fes, wasu kuma dai gasunan. Aikin nan an ce yakan maida mutane matasa, kaga tiniya sun fara shiga sahun dattawa, mai ka fahimta game da wannan tambayar?
Shine abin da ake cewa a turance research, tunani shi kullun dan jarida abin da yake fitowa a kwakwalwarsa sabon abu ne, zai yi ta tunani me zai rubuto wa labari zai hada ga labari ya faru ya za a yi ya hada labarin nan ya kai shafi kaza, to anan zai zanna yi ta tunani, to wayannan tunanin su suke hankado da wasu fararen gashi kafin ka ankara iya shekara 40 sai ka dauka yayi kama da mai shekara 60, kuma ana samun pressure da sauransu, wani ma zaka samu mai mulki ko mai sarauta ya kira ka iya ta a cikin mutunci saboda ka dauki wani labarin da yake gaskiya ne amma shi bai zo da ra'ayinsa ba, ka fadi kuma a kansa, to sai ga duka irin waɗannan sun zo suna ta saka shi tunani da wasu abubuwa, wani lokacin ma sai ya boye kana iya ganin dan jarida iya aiki a wani gari in ya shiga garin su sai ya kusan sati ko sati ba amma san ya zo ba daga shi sai iyalansa saboda ba a so su dinga fita wani iyaje sa kafin ka ankara sai ga yazo ya rade shi, to duka irin wannan tunane su suke kawo mutum kaga iyanan ya dagula kafin ka ankara sai ga dan jarida dan karamin shekaru amma kuma jikin ya zama ya tsofe fatar ta takure furfura sun fito sai dai kawai tsabarage kwanya ita ne ce ta aiki, to wannan shi ne dalili.
A ƙarshe gaba da Ibrahim, ya kake ji yanzu inda wani jami'in ka zai tura kai ce ka je ka dauko labari inda ake rikici misali irin na Boko Haram?
Mafiya yawan yan jaridu suna sadaukar da rayuwarsu ne akan wannan aiki, a yanzu haka zaka samu a cikin sojojin da ake yaki da su a irin bangaren Boko Haram na Sambisa akwai yan jaridu, zaka yi ta ganin su da manya-manyan abin da ake kira bulletproof sun saka suna ta ayyuka, so sun da wuya ka ga dan jarida an ce tafi wuri kaza yaki, sanda aka ce ma tafi wuri kaza wani ma murna yake.
Ibrahim ba zaka ce retire ka aje aikin ma daga ranar ba?
A'a, ni ba zan ce retire ba, yau in an tura na Sambisa yau zan zo in yi sallama da ku, idan an dawo in ba a dawo ba kuma to shikenan abin da Allah ya hukunta kenan.
Sauraro a ƙarshen wannan zantawar kenan da muka yi da shahararren mai watsa labarai musamman ma watsawa ko yadawa kai zance bari ne wa kaina gyara da kaina mai yada labarai ta yanar gizo Ibrahim Baba Suleiman wanda ya shahara a Najeriya, sai kuma shi Salim Sani Shehu wanda ya yi aikin kwarewa na aikin jarida radio da talabijin na Jigawa, wato Jigawa Broadcasting. Broadcasting House ne ko?
Eh, Jigawa Broadcasting House.
Muna muku godiya kwarai da gaske sai mun saki santawa ne karin Allah ya dan.
Shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammala shirin, wakilin muryar Amurka a Abuja, wato Nasir Adamu El-Hikaya tare da bakin nasa, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Da Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Assalamu alaikum, sunana Sanu Muslim Bazari. Muna kallon dai a yanayin yadda aka taho na tsaro na rayuwa na yanzu ya koma yadda ka san kamar yadda muke da. Kusan an tabbatar dai ita gwamnatin nan ta gaji abin nan ne tun da ya fara, amma ta ba da dama waɗannan mutanen sun ƙara ƙarfi. Da mu wannan al'amarin bai ci ƙarfinmu ba, muka ji shi a cikin jikinmu sai da aka yi magana sasancin. Sasancin nan shi ya sa mutanen nan suka shigo suka wala. Suka yadda suke so a ɓangarenmu har suka sassarraka mu, suka koma suka sake shiri suka zo suka ida ta cike mu gaba ɗaya.
Yawan barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da sauraron mu duku a wani sabon shiri na tsaka wuya. Yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muke dangane da yadda sha'anin rashin tsaro yake a dabar wasu jihohi na Najeriya, musamman jihohin arewacin, wato arewa maso yammacin Najeriya kamar jihar Katsina da Zamfara da kuma ta Sokoto. To a yau daga cikin abubuwan da za mu tattauna shi ne hada neman sanin ta yaya aka yi su mutanen jihar Zamfara da ke makwautaka da Katsina suka samu nasarar shawo kan wannan al'amari na ta'addanci, amma abin ya gagari ita Katsina. Kuma me ya kai shi gwamnan jihar Katsina ɗin kare kai gaba da kai buriyar hau na cewa shi ya iyakacin ƙoƙarinsa game da al'amarin nan ya gaza. Bari ya sake maida ku ga wakilin mu na Katsina ɗin Sani Shu'aibu Malumfaci ya ci gaba da tattaunawa da yake yi da shugabannin jam'iyyu biyu na APC da PDP a can Katsina ɗin, wato Alhaji Shitu Shitu da kuma Alhaji Salisu Yusufu Maigiri.
Mun babban problem ɗinmu jihar Zamfara, da Allah ya sanya jihar Zamfara ta yadda da gaskiyan abin da mu muka fito muka gaya ma duniya cewa mun yadda akwai matsalar tsaro, to da an samu wannan maslahi. To amma kullum abin da suke cewa shine su sun shiga sulhu. Ai sulhu da suka shiga ba irin malama bane. Mu gwamnati ya taka da kai shi, yace duk inda wannan mutanen suke su suka zaura da suke so aje da kansu. Area da dead area ne ma ba mai iya zuwa kafin gwamnatin. Gwamnati ya taka aje shi ko Zamfara kiran suke gidan gwamnati. Ka gaya mun da wanda yazo gidanka neman sulhu, don da aka dauko aka kawo shi gidanka neman sulhu, wanne ne aka fi samu sanar za a samu daidai?
Wato abin da ke da kai nan shine Zamfara sun yi wannan sasanci nasu ya dore. Duk da aka samu dan kadan da can, amma nanin tambaya dama da ne shine ya akai abin ya zo ya warware, tunda tabbas sasanci
ya kaji sulhun da aka yi na Zamfara wanda shi gwamnati ya sa aka kirawo mutanen gidan gwamnati ya zanna da su. Sulhun da aka yi su shine ba za su shiga Zamfara su yi hali ba.
Kuna da hujja?
Tabbas ba za su kai hali Zamfara ba, tunda ai har motoci gwamnati Zamfara ya wasu. Saboda haka sai su zo nan gure su yi mana barna. Ina so in ga maka 75% da duk wanda aka kidnapping wallahi Zamfara ake kai su. Wala uzaki minallahi ahada. Saboda haka sulhun da aka yi a Zamfara ne, ba za ku yi mana barna a Zamfara ba. Kaga yayi rescuing da shi, mu ko dauka al'umma kasa daya ce al'umma daya. Manzala sallallahu alaihi wasallam cewa wanda duk bai damu da al'amarin mumini ba, duk inda yake tafi tare da shi, mu mun dauka ciwon Zamfara, ciwon Sokoto, duk ciwon Kaduna ce. Saboda haka the point is shine maganan a ce an yi sulhu a Zamfara ya dore. Wannan misali su majigiri kaje ka bincika ba gaskiya bane.
To ina zuwa ba to abinda ke magana ciyama. Kullun in zan yi magana ne kan ce mu rika fidda siyasa cikin sha'anin tsaro. In ba ka manta ba mun yi program da kai a KTV.
To ake ka fara kawo
yanzu ka shigo da wasu maganganun na siyasa. Dalili kau ita jihar Zamfara da jihar Sokoto dukansu gwamnatocin PDP ne a yanzu na jiha. amma ina tabbatar maka chairman abinda gwamnan Katsina zai da na Zamfara da na Sokoto kila kai ba za ka sani ba ni ba zan sani ba akan yadda za a yi tsaro idan a nan wurin ka gwada gazawa gwamnan Zamfara ce da Zamfara ko ta kare kanta ta bar wani ina ga ba kai musu adalci ba dalili kau suna da mazanna har Katsina sun sha zuwa na gani a labaru sun zanna da gwamnan Katsina akan sha'anin ya za a magana tsaro sun zanna a Kaduna da sauran mu amma in kace Zamfara ba a samu ci gaba ba akan tsaro a shekarun baya akan zuwan Bello Matawalle Excellency Bello Matawalle to ba kai ma jihar Zamfara adalci ba saboda kowa ya san irin abin da ya faru a Zamfara shekaru biyar zuwa lokacin da Excellency Bello Matawalle ya samu mulkin jihar Zamfara kuma da idan ka ka gani kai ke jam'iyya mai mulki kila ma ka halarci gidan gwamnatin sadda sukan zo su zanna akan da tsaro din saboda haka ishu din tsaro babban matsalar ni da na kawo nace babu siyasa ciki shine sai kun yadda babu ci gaba sannan ku gyara saboda babu dalili kullun kana magana eh wadda ta wuce shekara biyar kace an zo campaign a faskare an samu mutuwar mutane yes abin da ya faru na gaskiya ai ba ya kareta shi amma lokacin nan gwamnatin PDP ce yanzu mutun nawa aka kashe a faskare yanzu mutun dubu nawa ke firamaren faskare yan gudun hijira amma lokacin PDP bane so ba wai zamu koma muna karnin wane ba a'a ai yanzu maganar da ake yanzu wa Allah ya dora mu kare rayuka da dukoki da dukiyoyi na jihar Katsina gwamnatin APC saboda haka wajibi ne mai magana gwamnatin APC yanzu da abin da ake ciki
na kawo maganar Zamfara afwan da
PDP
maganan kawai aka sai daukan shanu ne ba maganan kisa ba maganan kidnapping
shine ba maganan
shine maka lesson da baka
wuce gama in ka sauka kai dan jota wannan yayin gwamnatin APC ne aka san daukan mutane a biya kudi
ba gaskiya bane
to mu dai wancan lokaci ba mu ji an dau mutun ba tsaro mu ji an dauka faskaro mu ji an dauka to ni kuma ka ga man dai zan ga ma 100 daya ka ga man duk dai tana da 100 ta yanzu
eh to ai abinda sa
abinda ke magana chairman kuke da gwamnati yanzu ko yadda gwamnan jaha kai ba kai ne chief security officer ba shi chief security officer ya hito ya ga mu duniya shi kanshi bai iya garanti din security kanshi na daya kenan na biyu ya fito ya ga mu duniya cewa bai iya kallon ma mutane jajanta musu saboda abin da ke faruwa ya faɗi wannan sau biyu sannan abubuwa da yawa wanda ban san ma in ta magana abin da ke magana abin da ke magana
mu deny maganar tsaro
abin da ke to ai
magana ce
ba rashin deny kawai za ku yi ba tashi za ku yi ku abin da ya kamata ai ba dan goye ku kasa deny mun yi magana yanzu akan halin da Katsina take ciki nayi maganar misali noma da sauransu kuma kullun abin da kuke so ku gwada ai an anshi wasu kananan komai daga mai da gure da tsare suke hannun ga tsayirin wa'annan abuba mu yanzu kamar da naga wannan program kamar yafi mai da hankali ne akan me ke faruwa inda kake da iko jihar Katsina da inda ne so shi yasa ka ga nayi limitin kai na tunan so a jihar Katsina yanzu kamar yadda ka sani kananan hukumomin nan guda 8 sune front line law government ko to sun wuce ma 8 a yanzu har sun kai ana magana 12 to ba ma wai 12 ba tukun in taya jihar Katsina ina ke da zaman lafiya dalili ka an tsallaka ina ai local government ina ta mashi
akwai zaman lafiya
ina yake saboda an yi ta'addanci ba dade ba eh nan makwabta na Dusi nan kauyen Kayawa ba a hisa TV ba an ji an halba mutum biyu da dadar har lahira sun mutu na je ta'aziyya su a kauyen Kayawa gidan Dabo saboda haka ina so ka ga
duniya
aka ta'addanci chairman ai in tunda aka yi duniya aka yi ta'addanci me yasa kai rantsuwa kace za ka rayuka da mutane da dukiyoyin su da haka ce ai ta'addanci bai bari a duniya bar ka in shiga ai da za ka zaran ka dau nauyi babu complaint wai me yasa imalan shi to ba ku magana kudin da wa gada ba ku gore gidan gwamnati kun gada kuna kwanciya ba ku magana dukiyar gwamnati da komai kullun sai dai ku ce kun gaji matsalar tsaro ita ko gwamnati asset and liability take dauka ka gane da kaddara da bashi da rikici da dadi yanzu in duk abu yanzu hilayen da muka bari nan jihar Katsina ba ku magana su ba ku magana kudin da muka bari, ba mu kuma magana gine-ginen da muka yi. Abinda kuka iya kai ku canza musu suna, yau turare ne can sai ka tada an mai da sunan wani abu da ba. Can kuma ana Fatima she mai ka tada an canza, can karkandar sai ka tada an canza wani abu. So me yasa kuka canza?
To ni ma na san su wato
saboda haka ni ina kallon abinda ku kuke faɗi ɗaya ne a ba yawa bai abinda kawai kuke faɗi chairman abinda kuka he faɗi matsala me yasa ba ku hidin dadin da muka bari me yasa
to ina zan ra chairman bari mu koma wajen Alhaji Shitin maslaha chairman na APC na ga tun dazu kana magana amma muka so wannan yayi wannan yayi in kana saurara har takarda na baka yau sai ka mai da
Mano Salisu Majigiri ya taɓa wasu maganganu out of line kuma ina so da Allah a ban minti ɗan kaɗan zan yi responding a kansu. Da farko issue ɗin maganan tsaro kamar yadda muke kusan shi ne kamar makasudin wannan majalisi. Kamar yadda da kanshi ya ce gwamna ya fito ya ce bai iyawa. Kowa ya sani ɗan sanda ƙarƙashin gwamna suke ba. Sojoji ba ƙarƙashin gwamnatin jiha suke ba. Ba inda doka ta ce gwamnan jiha ya je ya siyo bindiga ya ba ɗan sanda ko ya ba sojoji. Gwamna ya fito ya yi magana ya ce abin da duka yake iya ba da gudunmuwa shi ne logistics kuma ya yi. Sannan ina so ka sani idan mai girma gwamna bai damu da al'amarin rayukan mutanen shi ba zai dauki rayuwar shi ba ya shiga irin dazuzzukan nan kuma sun daji wanda har wasu na cewa a gaya mai kai ya je yace to in bai je ba Allah zai tambaya akan haƙƙin mutanen in alƙiyama ta akwai mai an samu shi tambaya so kaga in gwamna bai da concern ba zai fita ba ya shiga dazuzzukan nan har ma kamar yadda shi wani wasan wani ke magana yanzu gwamna ya ce bai da tabbas din sukuri saboda gwamna zai dauki bindiga je daji yayi amma Allah cikin ikon shi kowa ya sani daga lokacin da aka zo zuwa yanzu kamar yadda kuma na faɗi wannan maganar in gwamna sa su ma jigiri bai sani ba to ya sani a shekaran jiya wani daga cikin masu ruwa tsaki a jihar Zamfara ya ce sun fahimci waɗannan bandit din bayo da rani saboda haka za su bude yaki in baka sani baka bincika ka ji a shekaran jiya kuma duk zaman da aka yi da mutanen duk wani abu ai ina so ka fahimta idan abu ba hannunka yake ba to ba za ka iya garanti din shi ba wanda maki hannun nashi zai yi kokari ne sannan ya dogara ga Allah sannan issue na maganan cewa ana ba kana hukumomi ba a san kana maganan an kai hari amma shi an kai hari a ina ne kuma da kake cewa me yasa ba za a faɗi muku access a liability jin ina zuwa jin dadin da ake yi ba honorable Salisu Majigiri kai sheda ne cewa jam'iyyar APC ta wuce gori a wurinka hanyar da aka yi ta wanda ta ratsa garinka
gari na
hanyar son kaya ba shi ba lokacin gaban bace to son kaya wannan hanyar da gwamnatin jihar ta yi shekara nawa kuna ma mutane ƙaryan za ku yi hanyar ba ku yi ba hanyar dan aunai ina zuwa da Allah ban Salisu
yau ba sai da ka hanya da shi zuwa bunbun ina zuwa ga hau daga danka ma zuwa bunbun
da hau ina
nan kake magana da hanya
ina ga ma hanyoyi
ina ci ma ne wannan fidaro ya kwalta ta kuka zuwa
fidaro ci aka yi
ni na da Allah
wai fidaro aka yi yanzu
ya a yanzu
nace fidaro aka yi
kun zuba burza burza
an zuba maka dallof
a ba dallof
hanyar dan aunai
na
duk wanda yake campaign na PDP sai alƙawarin hanyar dan aunai
ba dallof
an zuba bega suka wanda ka suka aikin wanda ka san zo burji ne
to kila ma za ka
sun yi fata wannan na kawo wannan ne
da
aka misali
ai ba daidai ba
ba shine muhalli shahidin mu ba ina zuwa
saboda masu
ai ba daidai ba wannan ba shine muhalli shahidin mu
APC muke hawa
to gaishe ku mallam mai to juma'a nan ne karshen kashi na biyu na wannan muhawara da muke yi game da shanin rashin tsaro a wasu sassa na Najeriya musamman jihohin Katsina da Zamfara da kuma Sokoto yanzu kan a madadin shi wakilin namu wato Sani Shu'abu Mulunfashi da bakinsa shugabannin jam'iyyun APC da PDP na jihar Katsina da kuma Garis Alheri Abdu da ta taimaka wajen haɗa shirin nan ni ne Ali Mustapha Sokoto ne ku muku ban kwana sai mun dawo muku makon gobe a huta lafiya.
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.